If I show you my money. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 30 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga Hafiz da kanun labarai.
To Murtala, mutane da dama ne ake fargabar sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar ungulna sojin Amurka suka yi karo. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin Sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasar Uganda ta tabbatar da ɓullar cutar Ebola a Kampala, babban birnin ƙasar, inda aka tabbatar da majinyaciya ta farko ta mutu daga cuta a ranar Laraba.
To kamar yadda kuka ji a kanun labaran, bayan labaran duniya za ku ji cewa mutane da dama ne ake fargabar sun mutu bayan da wani jirgin saman fasinja da wani jirgin soji mai saukar ungulu na sojin Amurka suka yi karo a nan birnin Washington DC. Bakin haure yan Najeriya sama da 300,000 ne ke fuskantar barazanar kora daga Amurka. Masana na bayyana alfanu da aka san haka ga Amurka da ma Najeriyar kanta.
To kaga idan sun dawo da wani kwarewa da fahimta, wasu kuma za su dawo da jari, to sai dai kuma tattalin arzikin irin wannan kasashen shi ma zai samu tannaki, saboda da kudin da suke irin turowa na kasashen waje, irin wayannan kudin zai ragu.
Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Mutane da dama ne ake fargabar sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar ungulna sojin Amurka suka yi karo a lokacin da jirgin ya kusa sauka a filin jirgin sama na Ronald Reagan da ke kusa da birnin Washington. Ma'aikatan ba da agajin gaggawa da suka hada da jiragen ruwa da masu linkaya sun shafa tsawon dare suna aiki cikin ruwa mai sanyi a kogin Potomac da ke kusa da filin jirgin saman, inda tarkacen jirgin ya fado bayan karo da misalin karfe 9 na daren ranar Laraba. Jami'ai sun ce sojojin Amurka uku ne a cikin jirgin mai saukar ungulu wanda suke gudanar da horo a wani jirgi. Kamfanin jirgin American Airlines, wanda ya taso daga Wichita na jihar Kansas zuwa Washington, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa akwai fasinjoji 60 da ma'aikata hudu a cikin jirgin. Hukumomi a wani taron manema labarai da suka yi da sanyin safiyar Alhamis din nan ba su tabbatar da cewa an samu asarar rayuka ba a hatsarin, inda suka ce an fi mayar da hankali akan aikin ceto. A yau Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutum takwas da aka yi garkuwa da su, da suka hada da 'yan Isra'ila uku da 'yan kasar Thailand 5, yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta. An sako sojan Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza, sannan sun tafi Isra'ila inda ta sake haɗuwa da iyayenta. Mun gode Allah da muka kai wannan lokaci, kuma jarumarmu a Gam ta dawo gare mu bayan kwanaki 482 a hannun abokan gaba, a cewar wata sanarwa da iyalan Baga suka fitar. Sa'o'i bayan haka, ayar motocin kungiyar agaji ta Red Cross sun bi ta cikin wani yanayi mai cike da rudanin cunkoson jama'a a kudancin birnin Khan Yunus a Gaza, domin kai wasu 'yan Isra'ila biyu da 'yan kasar Thailand ga sojojin Isra'ila. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin Sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin yankin Sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afka wani dogon ginin bene, kuma harin ya kuma jikkata mutum tara. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun Rasha suka harbo cikin dare. Sojojin sun ce an harbo jiragen ne a yankunan Chakhasi, Dnipro, Kherson, Khmelnytskyi, Kirov, Kirov, Kyiv, Potlab, Odessa Sumi da Zitomir. Gwamnan Odessa Ole Kipa ya faɗa a shafinsa na Telegram cewa tarkacen jirgin mara matuƙi ya lalata wasu gidaje guda biyu, wurin ajiyar hatsi da kuma asibiti. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta harbo jirgi mara matuƙi uku na Ukraine a cikin dare a Belgorod da wasu jirage marasa matuƙi biyu a Bryansk.
To, an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To, amma kafin nan, mutane da dama ne ake fargabar sun rasa rayukansu bayan da wani jirgin saman fasinja da wani jirgi mai saukar angulu na sojan Amurka suka yi karo, yayin da jirgin fasinjan ke kokarin sauka a filin tashin jirage na Ronald Reagan da ke kusa da birnin Washington DC a daren jiya Alhamis. Mahmud Lalo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
Wata sanarwa da hukumar ta FAA ta fitar ta ce jirgin fasinjan mallakin kamfanin American Airlines dauke da fasinjoji 60 da matuƙa 4 ya taso ne daga birnin Wichita na jihar Kansas, yana kuma kokarin sauka ne a lokacin da hatsarin ya faru, inda ya ci karo da helicopter sojin Amurka kira Sikorsky H-60 da misalin karfe 9 na daren Laraba. Wani bidiyo da wata na'ura mai ɗaukan hoto ta nada a Kennedy Center dake kusa da filin tashin jiragen na Reagan ya nuna yadda wuta ta tashi bayan da jiragen biyu suka karo. Wannan hatsari ya zabar da ayyukan ceto na gaggawa, inda aka tura kwale-kwale da dama cikin kogin Potomac wanda jiragen kan bi ta samansa idan za su sauka a filin tashin jiragen na Reagan. Hukumomi a safiyar Alhamis sun ce yanzu sun karkata hankulansu ne wajen kokarin ceto waɗanda hatsarin ya ritsa da su, inda gunayen ninkaya suka tsunduma cikin kogin don kubutar da mutanen. Robert Isom shine shugaban kamfanin jiragen American Airlines.
We're cooperating fully with the National Transportation Safety Board.
Ice muna ba da haɗin kai ga hukumar sufuri da kiyaye haɗura a wannan bincike da ake yi, kuma za mu ci gaba da fitar da bayanan da muka samu.
We'll continue to provide all the information we can.
A wata sanarwa da ya fitar kamfanin ya ƙara da cewa zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu cikakkun bayanai kan halin da fasinjojin ke ciki.
We are waiting for further information that is confirmed. At this time, as a council,
mai rike da mukamin magajin garin Wichita Lily Wu kenan take cewa muna dakon bayanai da aka tabbatar, amma a daidai wannan lokaci ina mai kira ga dukkan 'yan jihar Kansas da daukacin Amurkawa da mutane waɗanda hatsarin ya ritsa da su da addu'a. Jaridar Washington Post da wani gidan talabijin ɗin Amurka sun rawaito cewa masu ayyukan ceton sun ciro gawarwaki da dama daga kogin na Potomac. Rundunar sojin Amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jirgin nata mai saukar ungulu ya taso ne daga Fort Belvoir da ke yankin Virginia dauke da sojoji uku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ana faɗa masa halin da ake ciki game da wannan hatsari a cikin wata sanarwa da ya fitar.
Na gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba, yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke dannawa kudanci a ranar Alhamis a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda sun yi tattaki a Goma a cikin wannan makon, kuma a halin yanzu sun doshi Bukavu, babban birnin lardin Kivu ta kudu da ke makwabtaka da shi, a wani rikici mafi girma tun shekara ta 2012 da aka kwashe shekaru da dama ana gwabza faɗa. Ƙasar Rwanda dai yana fuskantar suka daga ƙasashen duniya kan matakan da take ɗauka a gabashin Congo, inda ta sha shiga tsakani kai tsaye ko kuma ta hannun mayakan sa kai a cikin shekaru 30 da suka gabata bayan kisan kiyashi da aka yi a ƙasar Rwanda. Sai dai yawaitar kushewa da ake yi, wanda ya haɗa da Jamus ta soke tattauna rubayar da agaji tare da Rwanda da Burtaniya da ke barazana hana tallafin dala miliyan 40 na duk shekara, ba shi da wani tasiri a fili. Daga ƙarshe, ƙasar Uganda ta tabbatar da ɓullar cutar Ebola a Kampala, babban birnin ƙasar, inda aka tabbatar da majinyaciya ta farko ta mutu daga cutar a ranar Laraba, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta bayyana. Mara lafiyar wata ma'aikaciyar jinya ce a asibitin Mulago da ke babban birnin ƙasar, tunda farko ta nemi magani a wurare daban-daban ciki har da Mulago bayan kamuwa da alamomin cutar kamar zazzabi. Majinyaciyar ta gamu da gazawar gaɓoɓi da yawa, kuma ta mutu a asibitin Mulago National Referral a ranar 29 ga watan Janairun da ya wuce. Samfuran da aka ɗauka bayan mutuwar sun tabbatar da cutar Ebola ta Sudan mai saurin yaduwa, a cewar ma'aikatar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. ‘Yan Najeriya kimanin 4,000 ne ke fuskantar barazanar yiwuwar dawowa gida daga Amurka sakamakon shirin kame da korar baki na sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump. Masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana yadda shirin zai shafi tattalin arzikin Amurka da kuma irin tasirin da zai yi ga tattalin arzikin Najeriya, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu samun kuɗaɗen waje daga 'yan ƙasarta da ke aiki a ƙasashen ƙetare. Wakilin mu a birnin Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanzu haka dai bayanai da ke fitowa daga ƙasar Amurka na nuni da cewa kimanin 'yan Najeriya kusan 3,700 ake sa ran iso wasu Najeriya sakamakon kamen da gwamnatin shugaba Trump ke yi na bakin haure da ke zaune a ƙasar Amurka ba tare da rizini ko takardun gudanar da ayyuka a ƙasar ta Amurka ba. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta karɓi waɗannan 'yan ƙasar nata da za a dawo da su gida daga ƙasar ta Amurka, kamar da kakakin hukumar da ke kula da 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare Abdulrahman Balogun ya shaidawa jaridar Vanguard, inda ya ce tuni ma'aikatar harkokin wajen Najeriya wanda yake musayan bayanai da ƙasar Amurka ta kafa wani kwamiti na gaggawa. Kwamitin dai ya kunshi wakilai daga ma'aikatar harkokin wajen Najeriya da ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira da kuma jin kai da kuma ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro. To koya wannan lamari zai shafi harka ta tattalin arziki a ƙasar ta Amurka da kuma Najeriya? Ta Dauda Muhammad Kontagora wani masanin tattalin arziki ne da suka jari a Najeriya.
Na farko kaga a kurkusa a gurguje zai shafi tattalin arziki, habakan tattalin arzikin American zai ragu, saboda idan ka lura mafi akasari akwai fannoni kamar na gine-gine da suke bukatar laborori, mafi akasari sun fi amfani da irin wayannan bakin hauren. Kaga wannan kaga za a samu nakasu, saboda kaga su wayannan bakin hauren sun fi arha da cikakkun 'yan ƙasan wayanda suke da takarda. Haka kuma ta bangaren noma gonakinsu, su wayannan bakin hauren kaga yawanci su ake kawo wayannan gonakin suna masu aiki.
To wannan zai shafi Najeriya ita kuma?
To musamman irin kasashe kamar Najeriya da kuma wasu kananan kasashe masu tasowa wayanda suka je can. To kaga idan sun dawo da wani kwarewa da fahimta da iya wasu kananan ayyuka, wasu kuma za su dawo da jari. To kaga ta ɗaya bangare zai taimaka ma kasashen nasu. To sai dai kuma tattalin arzikin irin wayannan kasashen shi ma zai samu tannaki, saboda da kuɗin da suke irin turowa na kasashen waje wanda ake kira kamar irin kuɗin da suke idan sun tara sukan turo kasashen su saboda a yi musu wasu aikace-aikace, kamar ko a gina musu gidaje ko a yi wani sana'a ko a sai musu wata kadara. To yanzu kaga tunda an dawo da su, irin wayannan kuɗin zai ragu, wanda kuma zai iya shafan kuɗin ajiya na kasashen irin kasashe kamar Najeriya da ire-iren su, wayanda ɗaya daga cikin abin da ke tara musu kuɗin ajiya, watan wanda Bature ke kira external reserve, watan kuɗi na ajiya na kasashen waje. Wayannan mutanen da suke zama kasashen waje suna aiki suna turo kuɗi, yana taimaka ma haɓakan wannan kuɗaɗe na ajiya na ƙasashen waje. To wannan zai ragu.
Yanzu haka dai su ma 'yan Najeriya da ke da ɗan uwa da ke zaune a ƙasar ta Amurka, wanda kuma ake ganin cewa ba su da takardar izinin zama ko aiki a ƙasar ta Amurka, hankulansu ya fara tashi ganin irin gudunmuwa na kuɗi da suke samu daga 'yan uwan nasu da ke aiki a ƙasar ta Amurka, kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida min.
Kaga shi wannan ɗan uwa da ke ƙasar Amurka wanda abin ya shafi shi yanzu, a da uwarsa sai ya turo mata abin ihsani. To yanzu wannan mataki da Trump yake so ya dauka na koro mutane baki 'yan Amurka da abin kuma ya shafi dan uwan nawa, kaga ba abin da zamu ce, abin ya tsaya cik kenan. Kuma nan Najeriya kuma ba dadin ta ake ji ba, in ya zo Najeriya kuma duk mu kan ba karfi muke da shi ba, kuma zai zo Najeriya ba abin da yake yi, ya zamu tallafa masa. Ba mu ji dadin wannan matakin da Trump ya dauka ba, wallahi Allah ya sa kuma wannan abin ya zama mana alheri da mu da shi ga baki daya.
Yanzu dai abin jira gani shine rana da kuma lokacin da za a dawo da wayannan 'yan Najeriya gida daga ƙasar ta Amurka. Babin Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC, inda kuma a kowane lokaci za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa, wato a jamhuriyar Niger. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. Vesico vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce dake aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya dake shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce dake kula da mata wato gynecologist kuma ƙwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan dake haddasa ta.
Abin da ke jawo yanki tsarin nan shine mace ta yi naƙuda mai tsayi bata samu ta haihu ɗan nan ba, wani lokaci ma ɗan ma yana mutuwa cikin ciki, to sai kiga kan ɗan nan sai ya matsa kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida, kan bebin nan ya daɗe a wurin yana matse wannan wurin, sai kiga wurin nan sai ya zo ya kaman tsatsa ke na za a ce ko something like that, sai in ya daɗe a wurin nan sai kiga wannan wurin hankali a hankali ya yi rami, to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake cewa bladder ya bule kuma fitsari zai ta fitowa ta wurin, to kafin ka sani sai ga mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu buliya ga wajen bayan gida sai ta ringa yoyon bayan gida. Akwai wanda zake ga kuma wasu a yi musu yanka domin wai a ƙara mace, sai a ce a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙarin sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba, ko kuma a ce a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buduwa sai dan ya fito da sauki, wannan ma shi ma sai a je a yanka inda bai kamata a yanka ba.
A kokarin da ake yi na shawo kan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya, gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria Ivy ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation.
Mata da suke da matsalar yoyon fitsari din nan, so muna kawo su asibiti muna kula da su, ana musu aiki kyauta ba sa biyan komai, muna so mu lura da su so da su ma su zauna a unguwarsu su ma su san wai suna jin daɗi, ba wai ko ina suka je ba mutane suna ringa kallon su kaman wannan ana wari wannan ana wari, so muna dai so dai su ma su ji daɗin zama da mutane.
Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo waɗannan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari?
Muna da mobilizers muke kiransu suna cikin unguwa ɗin nan, so za mu gaya musu sai su gaya ma mutanen nan nasu ko su shiga gida ko su gaya ma mai unguwa wai da Allah ga abin da suke nema ko masallaci ko coci ga abin da suke nema sai a yi ma mutane magana, so kinga muna neman mobilizers da suke unguwa so da sun san yanayin unguwa din sun san mutanen unguwa din
kace da dan gari
yawa haka, so su ne suke taya mu neman su, sai kuma muna social media advertisement too.
Sun akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai as ku kawo su asibiti domin ai aiki?
A'a ba kowane lokaci ba, muna tara su ne so kaman after wata biyu ko uku yawa mun tara su shine za a yi aiki.
Kaman wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku?
Gaskiya neman mutanen ne, akwai wuya ma fin neman mutanen ko da mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen da mutanen nan ba malaria bane, ba wai zaki gan su kawai suna zuwa asibiti wayan sun su kawai sun kulle kansu a gida, wuyan neman su ne abu din, dan kuma muna neman in zamu ma samu wayan su mutane ma da za su taimaka mana su sa mana hannu mu ƙara mu samu mata da yawa ma mu ƙara taimakon su, dan mun gama bayan surgeries din muna so muna rehabilitation so mu koya musu aikin hannu, so dan sun je gida yawa in sun je gida ba za kawai su je su zauna ba za su dan samu abin yi, dan yawancin su yanzu ba sa komai after surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma yawa, wayan sun su kuma tsoro suke ji tsoro suke ji a je ayi musu aiki, wayan su sun yi aiki fiye da so daya sun yi aiki kaman so biyu so uku, so wayan su sai su ci sun gaji ba sa so kuma, so amma dai muna gaya ma mata da Allah ba abin tsoro bane kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba, so za mu taimake su.
Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa. Kin taɓa aure?
A'a.
An taɓa miki wani aiki domin gyara?
So huɗu.
To yaya kike ji yanzu a ranki kuma wani fata kike yi?
Ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah ya kawo mani ƙarshen wagga matsalar. Muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsafta abinci mai kyau, muna godiya.
Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala.
Wasu zaki ga tunda Allah ya harice su wani gobe gama developing da kyau bai gama fita girma da kyau wurin bai gaban gaba sai kika an haifa sai kika wurin saboda bai gama developing ba, an da dai Allah ya halicce shi kenan. sai kiga tana yoyon fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba. Ana kan samun haka amma wayene daddaye ne a cikin da yawa. Ko kuma kiga wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida suna da dan rami a bayan kashin bayan su. To ana ce musu masu spina bifida to su wayennan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari wasu ba su iya rike ma fitsari da bayan gida.
Sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin famar da ta yi.
To daga wajen haihuwa ne same ta.
Kin dade kina naƙuda ne me ya faru ki bani labari?
Kwana ɗaya ne ran na biyu aka kawo ni asibiti daga ranar aka zo aka cire ɗan. To wurin cire ɗan ne da an ka biyo bayan an samu ruba bayan an ce za a sallama ta ana cire aka sai an ka ga yoyin fitsari daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin Farida ma'ana Zamfara.
Shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki?
To yanzu sai ta yi shekara biyar.
Biyar. An taɓa miki wani aiki kafin wannan?
Eh an taɓa yi mashi na fitsari ya kai hudu.
Yanzu wannan da za a miki shine na
biyar.
Zai zama na biyar kenan. Kin fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki?
A'a gaskiya ban samu matsala komai da miji na ba da iyaye na lahiya lau ba a tsangwami ne ba a yi man komai ba.
Wani fata kike da shi yanzu bayan wannan aiki?
Yanzu ina fatan alƙali Allah Ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe. Muna godiya.
Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa ƴarta wannan aiki ta yi bayanin yadda ƴarta Sa'adatu mai shekaru 12 ta samu wannan matsala.
Saboda da tana ƙarama an mata irin kaciyar nan da ake ma yara mata. To daga nan muke zaton matsalan ya fara. Amma ba mu sani ba sai da ta fara girma. Bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki sai kuma tana yi. Sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike akai. Ba mu dai gama bincike a asibitin da muke zuwa ba sai kuma muka ji wannan wata tana irin masu rigakafin na yara tana yawo a gidaje ita ta kawo mana wannan tana tambaye mu ko muna da me wannan matsalar sai na bata labari akan wannan yarinyar sai ta ce to za a zo a ga yarinyar sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani idan matsalar da suke nema ne to za a mata aiki akai idan kuma ba irin wanda suke nema bane sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci to dalilin da muka samu wannan aikin kenan kuma yanzu ta samu lafiya
bayan an mata aikin iyaye kika ga yanayin jikinta?
To gaskiya alhamdulillah yanzu tunda yanzu ba ta fitsarin a jiki ta samu lafiya in tana ji za ta je ta yi da kanta ta daina yi a jiki kyauta ne aka mana aikin ba a karba ko sisi ba har da magani duka ana ake bamu har da abinci ma dai ana ba mara lafiyan shi.
Sa'adatu Sani shekara na 12.
Tunda aka miki aikin nan yanzu yaya kike ji a jikinki?
Lafiya kalau nike ji.
Lokacin da matsalan nan ta same ki kina zuwa makaranta ne ko baki iya zuwa makaranta?
Ina je makaranta kowa yara suna amana suna wucewa ni kuma abun yana bana haushi.
To amma yanzu da kika koma makaranta yaya kike ji?
Ina jin dadi.
Dr. Halima Bello ta yi karin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata.
Amma wasu matan suna yara sai a masa wannan kaciyan shi mai kaciyan sai ya je ya kwashe wajen fitsarin gaba daya sai a yanke shi a kwashe wajen fitsarin kin ga sai shi ma ya ji a masa yoyon fitsari. So da yawa muna samun irin wannan yara ya wasu ba da tun suna shekaru biyu shekaru uku sun samu irin wannan matsalar kuma har sun girma da shi suna yoyon fitsari da girman su wataƙila za a zo ma a gyara su wannan cewa suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri sai a zo a kawo su sai a mu gyara su. To kin ga wannan ma yana jawowa. To akwai kuma yaran da aka musu fyaɗe su ma ana kan samun haka da yarinya mata fyaɗe ta samu irin wannan illan.
Madam Diana Samuel ma'aikaciyar jinya ce da ke kula da mata da aka yi wa wannan aiki.
Kulawan da muke da su shine mu nuna musu cewa su kula da jikinsu a ci abinci mai kyau kuma a kula da inda aka yi musu aiki.
Kun taɓa samun matsala ga wani wata wadda aka yi wa aiki an taɓa samun wani matsala da sai da aka sake yi ko kuma
haka ana samun matsala. So you cannot say 100%. Ana samun matsala. Musamman kin ga wanda ba sa cin abinci mai kyau. In aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba. To kin gani aka yi aiki 50-50% chance ne. To amma wa'annan za a ga irin wanda ko kuma tsofaffi haka ya dan jima musu da wannan. To in aka samu matsalan nan muna ga musu kar su samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa. Wasu sun wata shida haka sai su dawo, wasu wata kuma sai a ce musu su dawo.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin duk dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa riga kafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Tuma dalla. Yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Comrade Ilyas Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan Mesaje Toro da Sanusi Madattai da Magaram da Haddaba mai kwamfuta mai yama da Comrade Ibrahim Lara Gabta. Suka ce salam VOA Hausa. Sake jaddada ikirarin inganta wutar lantarki da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu har ma da soso. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce salam VOA Hausa. Tsige shugaban hukumar Koldef mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar mu ta Nijar, wato Kanal Abdul Wahid Jibo, daga mukamansa da gwamnatin Chani ta yi, hakan ya yi daidai. Ganin yadda da yawa daga cikin 'yan Nijar ke kallon aikin hukumar na tafiyar hawainiya a ƙarƙashin jagorancinsa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce salam VOA Hausa. Mataki na uku da aka shiga na yarjejeniyar tsakaita bude wuta tsakanin Hamas da Isra'ila a wannan Alhamis din. Tufa Allah ya sa kada unguli ta koma gidanta na tsamiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya ba mu damar karantowa a yau cewa ta yi. Yana da kyau mu ranka tana cewa akwai mutuwa fa, saboda haka a koda yaushe mu zama masu aikata alkhairi ba sharri ba. Domin dai ita mutuwa ba ta dagawa kowa kafa. Matakar dai lokacin zuwa yayi, to fa dole a tafi. Allah ya sa mu je da kafar dama, amen. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Mutane da dama ne ake fargabar sun mutu a ranar Alhamis bayan da wani jirgin fasinja da wani jirgi mai saukar unguluna sojin Amurka suka yi karo a lokacin da jirgin ya kusa sauka a filin jirgin sama na Ronald Reagan da ke kusa da birnin Washington. Ma'aikatan ba da agajin gaggawa da suka hada da jiragen ruwa da masu linƙaya sun shafa tsahon dare suna aiki a cikin ruwa mai sanyi a kogin Potomac da ke kusa da filin jirgin saman, inda tarkacen jirgin ya fado bayan karo da misalin karfe 9 na daren ranar Laraba. A yau Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta ce an sako wasu mutum takwas da aka yi garkuwa da su da suka hada da 'yan Isra'ila uku da 'yan kasar Thailand biyar, yayin da Isra'ila da kungiyar Hamas suka yi musaya ta uku na waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta. An sako sojar Isra'ila a Gambaga ga kungiyar agaji ta Red Cross a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya a arewacin Gaza, sannan sun tafi Isra'ila inda ta sake haduwa da iyayenta. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum hudu a garin Sumi da ke arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin yankin Sumi ta ce wani jirgi mara matuki ya afkawa wani dogon ginin bene, kuma harin ya kuma jikkata mutum tara. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta harbo 37 daga cikin 81 na jirage mara matuki da dakarun Rasha suka harbo cikin dare. Shugaba Paul Kagame ya ce Rwanda a shirye take ta yi gaba da gaba, yayin da ya yi watsi da sukar da ake masa kan goyon bayan 'yan tawayen M23 da ke gara dannawa kudanci a ranar Alhamis a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan da suka kwace babban birnin Goma. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan sojojin Rwanda sun yi tattaki a Goma a cikin wannan makon.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyoyinmu na yanzu Mr. Peter da Saida Hamdun, Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fata alkhairi. ma'assalam.